الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا مسلاتي بيتارا البركة مسلاتي بنو خماسي لكينا تشكينجرين كسنة أجهر كسنة أولا سافيا كلا ربا yau muna 16 ga watan Zulqa'dah hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan 5 miladiya ta 2025 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tawdih wal Bayan li Shajarat al-Iman والنفر الشيخ العلامة بن الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأنكم شيل درس منا 30 أو أن للتافي فهم شيل كراتو أقوي دتيجة أرزكي وما أبا أو أن التفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم alhaji Abu Modibbo yana fama da rashin lafiya, sa shi addu'a Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya. Allah ya ba shi lafiya, Allah ya yi masa, Allah ya ba shi jinkiri mai amfani, Allah ya sa rashin lafiya ta zamo kafara. Idan ba a manta ba karatunmu da ya gabata na ƙarshe da muka yi, As-Saidi yana magana akan abubuwan da suke haɓaka imani, abubuwan da suke haɓaka wa bawa imaninsa. Mun sani kamar yadda ya gabata a cikin littafin cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa, yana ƙaruwa ta hanyar ƙaruwar ayyukan kirki, ayyuka masu kyau suna ƙara haɓaka imanin bawa, su ƙara ƙarfafa shi. Yana raguwa ta hanyar saɓon Allah da aikata miyagun ayyuka, imani yana yin ƙasa. To yana ambato mana abubuwan da suke ƙara haɓaka imani, su ƙara masa ƙarfi. Daga ciki ya ambaci sanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala masu kyau da ƙoƙarin fahimtarsu. San sunayen Allah ku kuma fahimci ma'anoninsu. To wannan zai ƙara bawa imaninsa, da duk sanda ya ambaci wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wannan sunan zai yi masa tasiri a cikin ayyukansa na yau da gobe, wanda kuma hakan ne zai ƙara haɓaka imaninsa. Na biyu ya ce tadabburin Al-Qur'ani, karanta Al-Qur'ani da bibiyar ma'anoninsa, tsayawa a fahimci ma'anoninsa, a riƙa kuma halarto su a zuciya kodayaushe. Wannan shi ma yana haɓaka imanin bawa. Sannan abu na uku ya ambaci sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, da sanin abin da suka ƙunsa, waɗanda za su ƙara wa mutum ilimi game da addininsa, kuma za su yaye masa abubuwa da yawa dangane da jahilci. Sannan abu na huɗu, ce sanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa, wato sirarsa. San sirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wane ne shi, wanda ta nan za ka san irin halayensa masu kyau da ɗabi'unsa na gari, wanda da su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara a rayuwarsa. Ya zanto ɗabi'u ne da kowa yake yaba masa a kansu, da masoyi da maƙiyi, da mumini da kafiri, da na kusa da na nesa, kowa yana yabansa a kan ɗabi'unsa masu kyau. To sanin wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da sanin girmansa, da sanin darajarsa. Wannan shi karan kansa yana daga cikin abubuwa masu girman gaske za su ƙara mutum imani. Sanin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama, abin da ake kira sira shi ma wani ɓangare ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Na hadisin annabi, za ka ce hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ana nufin maganganunsa da ayyukansa da halayensa da ɗabi'unsa da yadda ya rayu, wanda duka sunansu hadisai, duk a ƙarƙashin hadisi suke. Sai dai kawai ana ware sirar annabi sallallahu alaihi wasallama domin ilimi ne mai cin gashin kansa. Bayan ka san maganganunsa, to akwai ka san shi wane ne kuma. Haka su ma sanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa da rayuwarsa abu ne wanda tun a zamanin sahabbai suke bibiyar wannan abubuwa rashi, suna kuma ilmantar da waɗanda suka zo bayansu, har aka zo lokacin da Su'urwa ibn Zubair, da tabi'i ne babba cikin manyan tabi'an Madina, Urwa ibn Zubair ɗan gidan abin Asma binti Abi Bakar, ɗan gidan Asma'u binti Abi Bakar, saboda ka Aisha radiyallahu ta'ala anha innasa ce, yana daga cikin mutanen farko-farko da suka rubuta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda ya rayu. Kasancewarsa tare da na Aisha, yana shiga wajenta ya zauna ya yi ta mata tambayoyi game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zanto cikin manyan malamai a lokacin da suka san sirar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin malaman farko da suka rubuta sirar manzo sallallahu alaihi wasallam, har aka zo lokacinsu Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, gabaninsa malaminsa Az-Zuhri shi ma yana daga cikin waɗanda suka tattara sirar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sanin sirar manzo sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake da tasiri matuƙa da gaske ga imanin bawa. Me zai hana kuma yayi tasiri? Gashi Al-Qur'ani yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Kuna da kyakkyawan abun koyi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Al-Qur'ani yace, kuna da kyakkyawan abun koyi tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba ga kowa ba, sai ga wanda yake da kyakkyawan fatar haɗuwa da Allah, yake son ya haɗu da Allah lafiya, yake son haɗuwarsa da Allah ta yi kyau, sannan kuma ya yi imani har ila da ranar lahira, ranar gamuwar shi da Allah, sannan yake ambaton Allah da yawa. To wannan shi ne da yake bibiyar ya san yaya rayuwar manzon Allah ta kasance, shi da sahabbansa da iyalansa da masoyansa da maƙiyansa da babba da ƙarami da tsofaffi da maza da mata, yaya annabi ya rayu da kowane irin rukuni daga cikin rukunan al'umma, yaya gudanar da siyasarsa ta mulkin jama'a, yaya mallaki jama'a, yaya gudanar da al'amuran zaman lafiya ko lokacin da ake cikin tashin hankali ko tsoro, yaya shugabanci. To duk wannan yana daga cikin abin da mumini ya kamata ya damu da shi, ya san shi, ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu. Da kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce a yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama, ya tsare mana rayuwarsa a ilmance, tana nan bai ɓatar da ita ba kamar yadda wasu sakarkaru suke so su ce babu wani abu da yanzu aka sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ban da Al-Qur'ani da Allah ya saukar masa, duk wani abu nashi babu shi a bayan ƙasa. Babu sakaran addini marar kan gado irin wannan. duk wani mai addini kowane irin addini yake kokari yake ya tabbatarwa da mabiyansa cewa koyarwar mai wannan addini tana nan kokari yake nuna mutanen sa cewa koyarwar mai addinin sa tana nan Yahudawa kullun kokari suke su nuna ga karantarwar Annabi Musa saboda wannan shine zai nuna wa mabiyansu girman sha'anin Annabi Musa haka nan nasara su ma kullun kokari suke su ce ga karantarwar Annabi Isa ga rayuwar sa amma kai kana tutiya musulmi ne amma kullun ƙaryata rayuwar manzonka kake cewa ba wani abu da aka sani na shi tare da cewa kana karanta alqur'ani alqur'ani yana cewa ai koyi da manzon Allah to za ai koyi da wanda ba a san meye shi ba waye shi ba meye yayin rayu meye maganganun sa meye wa'azin sa ko ko a ashira annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kai alqur'ani ya rinka karanta ba a ganin aikin sa ba a ganin fadi tashi sa ai shi ba aikin sa fassara cikin alqur'ani dabi'un sa su fahimci cewa alqur'ani ba wata magana bace da ba za ta aikata ba saboda ga tanan annabi ya aikata sahabbai sun kwaikwaye shi to kaga wanda bai yarda da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya ya sa kafa ya shure yake zaton cewa ratata da yake da surutu shine gaba daya zai kawo karshen hadisa annabi da rayuwar sa ai kaga babu sakare irin wannan babu sakare irin wannan wanda bai san ciwon kansa ba don haka duk musulmi sun yi imani cewa Allah subhanahu wataala ya ba wa manzonsa matsayi da bai ba wa kowane irin ɗan adam ba kuma ya sanya manzonsa shine cikamakin annabawa da babu wani annabi da za a aiko bayan sa don haka ubangiji subhanahu wataala ya tsare komai nashi ya kalkinta shi ta yadda kowane kowace al'umma ta zo za ta samu wannan abun kuma za ta samu abun koyi da Allah ya ce su koyi da shi da Allah ya ce ai koyi da shi ai ba yana nufin kawai iya sahabbai ba yana nufin al'umma duka mai koyi da shi to ya za mu yi koyi da shi an ce mana babu wani abu da aka sani alqur'ani kawai muhammadu ya faɗa bai faɗi ma na sababin komai a kansa ba da ya shafi tasowarsa da sauransu ta ina za mu san wannan ta ina za mu yi koyi da shi saboda haka a nan malam yake ƙara bayyana mana cewa sanin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙoƙarin koyi da shi a cikin al'amuransa yana daga cikin abin da yake haɓaka wa bawa imaninsa malam yace wa qad zakara Allahu an ulil albab alladhina hum khawasul khalqi annahum qalu rabbana innana sami'na munadiyan وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله فآمنا أي إيمان لا يدخله ريب الله سبحانه وتعالى كما يذكر في سورة آل عمران يا أمتي ما سهمكلي ما سهمكلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب ألت سمي لك أسد سابع ورم دليل رانا الله شيء أكوي آيوي غمتاني ما سهنكلي تسوائي ما سهنكلي وأن ما سهنكلي سوني نمسمم أتكنها لتن الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وأبنجي سبحانه وتعالى تكن سهوفين سدي أمبتا سنة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا suke cewa ya ubangijinmu lalle mu mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani mun ji mai yin kira yana kira zuwa ga imani fa amanna don haka sai muka yi imani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin su cewa suna faɗa addu'a suna tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan ya karɓi addu'o'in su da me suna cewa sun ji mai kira yana kira zuwa ga imani waye mai kira shine manzo sallallahu alaihi wasallam cewa hadha huwa ar-rasulul karim mai kira zuwa ga imani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yunadi lil imani yana kira zuwa ga imani yana kira da muryarsa yana kira da ɗabi'unsa yana kira da aikinsa yana kira da addininsa da dukkan halayensa komai na annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi ne kira ne zuwa ga Allah yana kira zuwa ga Allah da muryarsa ya daga murya ya kirawo mutane ya ayyuhan nas ya Quraysh ba mai irin waɗannan ɗabi'u sai wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya yi masa zaɓi zaɓi na musamman ayyukansa da halayensa da mu'amalarsa duka suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan kuma yana sawa mutane ƙara tasirantuwa da shi suna ƙara tasirantuwa da irin ɗabi'unsa to suka ce sun ji mai kira zuwa ga imani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum fa amanna nan take wannan fa'u din fa'u taqib tadullu ala al mubadara wato nan take suka yi imani suna nufin imanin la yadkhuluhu rayb imanin da babu tababa a cikinsa ba su da tababa ba su da shakka ko kaɗan game da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaskiyar saƙon da ya zo da shi alƙur'ani da gaskiyar addinin da ya zo da shi to kaga wannan aiki ne babba wanda za su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da shi akan ya biya musu buƙatunsu ce walamma kana hadha al-iman min a'zam ma yuqarribu al-'abd ila Allah da yadda ya zanto wannan imani ne wannan imanin yana daga cikin mafi girman abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah wa min a'zam al-wasa'il allati yuhibbuha Allah kuma yana daga cikin mafi girman tsani da Allah subhanahu wata'ala yake so tawassalu bi imanihim sai suka yi tsani suka yi tawassuli da imaninsu an yukaffira anhum as-sayyi'at ya kankare musu miyagun ayyukansu ya kankare musu laifuffukansu wa yunilahum al-matalib al-aliya ya biya musu manyan buƙatunsu fa qalu sai suka ce rabbana innana sami'na mudadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar ya ubangiji lalle mu ya ubangiji mu lalle mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijin mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunuban mu wa kaffir 'anna sayyi'atina ka kankare mana laifuffukan mu wa tawaffana ma al-abrar kuma ka karbi rayukan mu tare da mutanen kirki wannan shine tawassuli da kyakkyawan abu kyakkyawan aikin da kai yana daga cikin hanyoyin neman tsari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan ya karbi addu'ar bawa shine tawassuli da aikinsa da aikinsa na ƙwarai ce Allah saboda kaza 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 da nayi mai kyau Allah ka biya min buƙatata kaza kaza wanda daga cikin hanyoyin kamun ƙafa dan samun biyan buƙata ba kai tawassuli da aikin wani ba kai aikinka baka tsaya kai mai kyau ba amma kana kamun ƙafa da aikin wani wannan ba shine abin da musulunci ya karantar ba ce Allah dan darajar wani darajar wani tashi ce yana da darajarsa tashi ce kai ma naka zaka nemi da shi zaka yi tawassuli haka alqur'ani ya karantar da mu bayan Allah suna tawassuli da abin da su suka yi a karan kansu saboda haka anan sun gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fi su sanin abin da yake cikin zukatansu. Allah ya fi su sanin abin da yake cikin zukatansu, amma da haka suke faɗa masa cewa mun yi imani, Allah ya sani. Amma suna faɗa masa wanda su yi tawassuli da wannan. Ce mun yi imani da kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yi mana cewa mun yi imani, ya Allah to mun yi imani, to Allah kai mana kaza, kai mana kaza, kai mana. Ba ka ake so. Ka yi wani kyakkyawan aiki, ka tashi ka yi nafilfilu da daddare, sai ya Allah, waɗannan nafilfilu da na yi saboda kai ya Ubangiji, Allah ka biya min buƙatata kaza. Ka yi azumi na nafila, ka roƙi Allah da wannan azumin, ka karanta Alƙur'ani, ka roƙi Allah da wannan karatun da kai na Alƙur'ani. Wannan duka abu ne mai kyau, shi ne abu da shari'a ta koyar. Daman tawassuli, ko dai ka yi tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al’asma’ul husna fad'uhu biha, walid'u Allah aw yad'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Haka Allah yana da sunaye mafiya kyau, sai ka yi addu’a ka roƙe shi da waɗannan sunayen. Allah kai ne Al-Ghaffaru, ka gafarta min, kai ne Ar-Razzaqu, ka azurta ni, kai ne kaza, ka yi min kaza. Ka yi tawassuli da sunansa, da sunansa mafi kyau. Ko ka yi tawassuli da aikinka, kamar wannan da muka karanta. Ko ka yi tawassuli ta hanyar addu’ar wani bawa na ƙwarai, wato ka nemi wani mutumin kirki ya taya ka addu’a. Ba wai kai ka daina addu’a ba, ka koma ka miƙe ƙafa shi ya yi maka, kana yi shi ya taya ka. Saboda haka yadda Bahaushe yake cewa a taya mu addu’a, ya yi amfani da uslubi mai kyau. Kaga duk abin da ka ce a taya ka ba yana nufin kai ka koma gefe ka miƙe ƙafa ka zauna a yi maka ba, amma a taya ka kai ma, kana yi kuma ana taya ka. To nan babu laifi wani ya yi maka addu’a. Annabi yana yi wa sahabbansa addu’a, suna zuwa su roƙi addu’a wajensa, ya masa ya musu. Waɗannan duk su ne hanyoyi da shari'a ta yarda da su wajen kamun ƙafa. Amma ka zauna kana cewa dan wane, dan shehuwa ne, dan Annabi, dan kaza, dan kaza, a maka kaza, kai kuma ba kai komai ba a ƙaran kanka. Alƙur'ani da sunna ba su koyar da mu haka ba. Alƙur'ani da sunna ba su koyar da mu haka ba. Hatta waɗanda suka yi laifi, Alƙur'ani da ya tashi faɗar yadda za su samu gafarar Allah, sai da ya faɗi aikinsu, sannan kuma da addu’ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum, da a ce su yayin da suka riga suka zalunci kawunansu, ja'uka sun zo wajenka ya Rasulullah, astaghfirullah, suka ɗaga hannu suka roƙi Allah gafara. Astaghfara lahum ar-rasul, shi ba manzo ya nema musu gafara. Lawajadu Allah tawwaban rahima, to da za su samu Allah mai yawan karɓar tuba mai rahama. Kaga ba kawai su a nema musu, a'a, astaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul. Saboda haka su ma sai sun yi wani abu, amma wani yana kana can kana laifi kuma kana jiran wani ya nema maka gafara, sai ka nemi gafara, wani kuma ya taya ka da addu’a, Allah ka gafarta mu wani, Allah ka gafarta mu wani. To wannan shi ne tsani da aka sani a shari’ance. To shi ne anan Malam ya ce wannan tsanin da suka yi amfani da shi ba ƙaramin tsani ba ne. Tsanin imani, an san cewa ƙololuwar aikin bawa shi ne imani da Allah. Shi ne ƙololuwar aikin bawa, imani da Allah shi ne tauhidi, kaɗaita Allah subhanahu wa ta’ala da yadda da shi. Saboda haka a nan suna gaya wa Allah ga wani aiki da suke da shi a zuciyarsu, ƙololuwa, Allah kai mana, kai mana kaza, kai mana kaza. Sai suka roƙi Allah gafarar zunubansu, Allah ya gafarta musu zunubansu, sannan ya kankare musu laifukansu. Ya gafarta musu zunubansu, ya kankare musu laifukansu, wataƙila wani ya ga abu kamar abu ɗaya ne. An gafarta masa zunubi, an kankare masa laifi kamar abu ɗaya ne. Ya ce wasu suka ce, ƙarfafa zancensu suka yi, ka gafarta mana, ka kankare mana, magana ɗaya ce dan dai su ƙara nanata addu'ar, kamar yadda aka sani mai addu'a yana yi yana nanatawa, yana yi yana nanatawa dan ya ƙarfafi buƙatarsa. Wasu suka ce ana nufin wa kaffir anna sayyi'atina, su ne ƙananan zunubai, ƙananan zunubai. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. In kuka nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku, sai mu kankare muku ƙananan laifukan. Wasu suka ce wa kaffir anna sayyi'atina, ana nufin ƙananan laifuka. Galibi ƙananan laifuka mutum bai san da su ba, amma kuma taruwa suke yi. Duk ƙanƙantar abu in yana taruwa yana taruwa, wata rana zai yi burin ƙasar da zai baka mamaki. Kana ganin ƙarami ne. Innal jibala min al-hasa. Saboda haka suke roƙon Allah ya kankare musu waɗannan. Wasu suka ce sayyi'atina shine abin da suka yi na ɓata ma wasu. Wannan wakaffir lana zunubana, wannan tsakaninsu da Ubangijinsu. Wakaffir anna sayyi'atina, wannan kuma tsakaninsu da abokan harkarsu, abokan mu'amala. Tana yi ka ɓata ma wani, tana yi ka gaya masa wata magana da bai ji daɗi ba, ka yi masa wata mu'amala da ta ɓata masa rai, ka roƙi Allah ya yafe maka wannan abin da ka yi tsakaninsa da shi. Sannan suka ce wa tawaffana ma'al abrar, ka karɓi rayukanmu tare da mutanen kirki. Wato ya zanto mun gama rayuwanmu, mun koma zuwa gare ka muna tare da mutanen kirki. Ba a zo wani yanayi ba da za mu canji sheƙa, muna tare da mutanen kirki kuma a gaban sake komawa mun faɗa cikin waɗanda ba na kirki ba. Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin. Ya ku waɗanda suka yi imani, kiyaye dokokin Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya. Don haka ana so ka kasance tare da masu kirki, kuma ka zauna da su har zuwa ƙarshen rayuwarka, kada ka canza sheƙa ka koma cikin mutanen banza. Suna roƙon Allah ƙarshensu ya yi kyau, ya zamana yadda suke rayuwa tare da mutanen kirki haka nan, su mutu tare da mutanen kirki, a tashe su cikinsu. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. توندي بي الله يبي منزو توندن فأولئك تودن مع الذين أنعم الله عليهم ينا تارد توغر ودن الله يمسني إما سوى نيني أنبا واد الصديقين شهيدين الصالحين. Wanda dai ya bi Allah ya bi manzansa, to yana tare da wannan tawaga. Shi ya sa Allah ce wa hasuna ula'ika rafiqa, mahadalla da wannan tawaga. Wannan tawaga ta yi kyau, ita ce tawagar da muke ta addu'a a duk sallolinmu guda biyar a kowace raka'a, da sallolinmu na nafilfilu muke addu'ar Allah ya nuna mana hanyar su mu kasance tare da su. Shine ihdina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Muke addu'a muna roƙon Allah ta shiryar da mu tafarki madaidaici. Su waye akan wannan tafarkin? Tafarkin waɗanda ka yi wa ni'ima. Su waye Allah ya wa ni'ima? Su ne waɗanda ya ambata a cikin waccan ayar da muka ambata, annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai. Su tafarkin su ne. Tafarkinsu duk wanda yake kan tafarkinsu to ba zai jikewa ba. Ko shi kaɗai ne a ƙasarsu, ko shi kaɗai ne a garinsu, ko shi kaɗai ne a gidansu. In dai yana kan tafarkinsu to ba zai jikewa ba. Tafarki ne na mutanen ƙwarai, tawaga ce ta mutanen ƙwarai. To mutumin da yake kan wannan tawaga ya yi ta addu'a, yana fatan Ubangiji ya barshi a cikin wannan tawaga har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Kada wata fitina ta zo ta sa ka raba shi da wannan tawaga ta mutanen da Allah ya wani iba. To shine ma'ana wa tawaffana ma'al abrar. Allah ka karɓi rayukanmu tare da mutanen kirki. Mala yace wali hadha kana ar-rajul al-munsif alladhi laysa lahu iradatu illa ittiba' al-haqq mujarrad ma yarahu wa yasma'u kalamahu yubadiru ila al-iman wa la yartabu fi risalatihi بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب ما لا يجي سبب ده هكذا نزاك إذا متن من ديك إلى عدلك متن يو كان سعدلك شين المنصف وان ديك إلى عدلك الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق وان باشي لو تمنفا تارد شمسيني من قسكيا يبيتا neman ya san gaskiya ya bi ta wannan ita ce kawai manufarsa ba ya da wata manufa da tauce wannan mujarrada ma yarahu da zarar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'u kalamahu ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yubadiru ila al-iman dan da nan sai imani wala yarkabu fi risalatihi ba zai taba yin tababa cikin manzancin sa ba bal kathirun minhum da dama daga cikin irin waɗannan ma مجرد ما يرى وجهه الكريم بذال ما يدفسكر ما إتي صلى الله عليه وسلم من درجة يعرف زي قال أنه ليس بوجه كذاب بفسكر ما قال يتيبين كتنكا في ما يجمع قلسا كوي كلم فسكس ذات غيا مسجي وونم بذي وألا قريا عبد الله بن سلام بيهوديني ya tashi cikin gidan Yahudawa Abdullah ibn Salam yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira mutane an fito ana ta magana ana ta cewa qadima rasulullah aka yi ca zuwa ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina lokacin suna farin cikin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina yace ni ma sai na shiga cikin tawaga na bisu yaje ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kallon fuskar sa na san ba fuskar makareci ba ina ganin fuskar sa na gane cewa ba fuskar makareci ba yace kuma sai naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya yana gaya wa mutane a lokacin yana cewa afshis salam wa at'imut ta'am wa sallu bil wasilul arham wa sallu bil layl wal nas ya tadkhulul jannata bi salam yace sai naji maganganun su kuma yana ce wa mutane a lokacin da aka taru sai yake wa mutane nasiha yake cewa ku yada sallama a tsakaninku wato ku zanto kuna ruwar ka junanku sallama duk da kuka hadu alama ce ta kauna alama ce ta zaman lafiya sannan wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wanda duk yake da bukata a ciyar da shi sannan wasilul arham ku sada zumantakku wasallu bil layli wan nas niyam ku tashi tsakar dare ku yi sallah lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci to kaga tun kafin ma yaji irin waɗannan maganganu da suke nuna cewa wannan ne irin wannan wa'azi ba zai zama mutuwan banza ba zai zama ƙarinci ba kallon fuskar sa kadai yasa ya fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to ballantana kuma ya zauna da shi ya ji maganganun sa ya ji irin abin da yake faɗa ya ga irin karantarwar sa to dole wannan ta ƙara masa imani da abin da Annabi ya zo da shi ta ƙara sa imanin sa ya ƙara ƙarfi da abin da Annabi ya zo wannan ita ce shine gatan da sahabbai suka samu da babu wani wanda ya samu irin sa su suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su suka samu wannan cajin daga ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam kai tsaye duk wanda zai zo daga baya sai dai karanta a karantar da shi amma su ido da ido sun zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun so shi sanda ba wani dan adam da ya taba samu irin sa ba kuma wani dan adam da zai so manzon Allah irin yadda sahabbai suka so shi biyar za ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana baye ga san sahabban sallallahu alaihi wasallam sai ina suka samu wannan shuhna din suka samu wannan charging zaman da zama da shi din shi yasa ita suhba din kanta sharaf ce duk yadda mutum zai kai ga bautar Allah da tsoron Allah da bin Allah da manzansa duk yadda zai kai ga wannan wannan mataki to ba zai kama kafar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda shi yana da wani abin da ba karta inda zaka same shi kuma shine zama da annabi sallallahu alaihi wasallam zama da shi kadai ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tambaya annabi ya bashi ansa annabi ya tambaye shi ya ba annabi ansa annabi ya wuce gaba ya bi shi sallah annabi ya je wani guri ya raka annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo abinci ya ci tare da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ci ya rage ya ci wadannan abubuwan duk yadda ka kai ga ibada ba ka same su ba shikenan su riga sun tafi saboda ko wannan shine sharafus suhba da kaje ana cewa sahabbai sahabbai kalmar sahabi din tana nufin abotaka zamantak zamantakewa da annabi shine kalmar sahabi take ne saboda yadda muka san girman manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa muka gane girman sahabbansa wanda bai san girman sahabbai ba to bai san girman ma'aiki ba wanda bai yadda da darajar sahabbai bai yadda da darajar manzo sallallahu alaihi wasallama zai yiwu ba wannan bawan Allah da Allah subhanahu wataala ya saukar masa da wahayi wahayin littafin da ba ta samu irin sa ba ya ba shi aikin da bai taba bawa irin sa ba aikin da annabi Allah ya bawa annabi ba wani annabi da aka bawa irin sa wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassa wa yub'athu ila an-nasi amma kowanne annabi zuwa ga mutanansa kawai ake aiko shi annabi aka aiko shi zuwa ga taqalaini mutun da aljan kowanne annabi zai yi dan zamanin sa ne daga baya Allah ya aiko da wani annabi amma shi manzancin sa har alkiyama ta tashi wasu ma suka ce manzancin annabi ya shafi har mala'iku ya ce lu'unzirakum bihi wa man balagh wa uhiya ilayya hadha alquran lu'unzirakum bihi wa man balagh an yi man wahayin alqurani da in gargade ku da shi in gargade duk wani wanda wannan sakon ya je masa sakon alqurani ya je har ga mala'iku saboda haka wanda ya san darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san darajar irin girman da yake da shi da sakonsa to zai san cewa lalle sahabban da suka rayu da shi waɗanda suka yi karatu a ƙarƙashin sa ya koyar da su baki da baki suka ga aikin sa suka yi koyi da shi suka bi shi sallah yayi musu addu'a babu shakka waɗannan mutanen suna da darajar da babu wanda zai kawo kafar su a cikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi da sahabi ne suka yi suka samu tan wato suka samu rashin fahimtar juna da sahabin da ya musulunta da wurwuri min as-sabiqin al-awwalin da wanda daga baya musulunta wato shine Khalid ibn Walid da Abdurrahman ibn Auf da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake gargadi cewa la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه كلنا زاجين صحابينا اصلي رجمر تسكارن صحابي ده صحابي تفارو اما النبي ده يتاشي تي كلنا زاجين صحابينا وتو كو صحابي ني كاي كك زاجي صحابي دان وان بري وند كو با صحابي با كران كدبيا شي كانسا صحابن tunda ita sahabbantakar wata tafi wata da lokacin da aka samu sabani tsakanin Khalid ibn Walid da Abdurrahman ibn Auf annabi yake wannan fada kada ku rika zagin sahabbai na rantsi da wanda raina yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da dukiya kwatan kwacin dutsen Uhudu ya dauka ya ce ga ta nan ya bada ita fi sabilillah ما بلغ مد احدهم ولا نصيبهم ba zai iya cimma mudin ɗaya daga cikin su ba da zai bayar fi sabilillah ko ya kai tafin hannun ɗaya daga cikin sahabbai. Sahabi ya fito da abinci tsaba da bata wuce mudu ɗaya ba, ko rabin mudu ya bayar, to ko da wani zai zo ya ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari, wanda an san ba taɓa faruwa ba. Dutsen Uhud na zinari ba wanda zai mallaki wannan, kowane ne shi. To a ce ya a ƙaddara wani zai mallaki shi, ce ya bayar fi sabilillahi, a je a yi da'awa, a yi karantar da Alƙur'ani, a kafa makarantun Islamiyya, a ciyar da marayu, a yi waye, a yi waye, duk gashi nan ya bayar. Annabi ya ce ladansa ba zai kai ladan sahabin Annabi da zai ɗauki hudu ɗaya ya bayar ko rabin hudu. To kaga yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yanke hukunci. Bi yadda kake son ka ga ka kai wani mataki, kakka ji a ranka ka kai wani matakin sahabi. Kowane ne shi, kowane ne kai. To abinda kuma ya ba su wannan martaba shi ne zaman su tare da shi sallallahu alaihi wasallam, da irin abinda suka gani a tattare da shi wanda ya haɓaka musu imaninsu, da babu wani wanda zai samu irin wannan cajin imanin sai ya haɓaka irin nasu. وقيل لبعضهم أن تنبيون لكتكم متاني ونسكي إيماني للنبي صلى الله عليه وسلم لما بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته يا أكي كي قاور إيماني للنبي صلى الله عليه وسلم تنكا فنكا سنسا ونديك أو كدش فقال سيتي ما أمر بشيء فقال الأقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته امر به. Me yasa kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ka gane hakikanin sakon da yazo da shi? Sai yace bai taba yin umarni da wani abu ba, kuma hankali, wato lafiyayyen hankali, ya rika jin cewa ina ma ya hana wannan abu ne. Haka nan bai taba hana wani abu ba, wani mai lafiyayyen hankali ya ce ina ma ya umarni da wannan abu. To duk wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi, za ka ga ya dace da fitra, ya dace da kyakkyawan, wato lafiyayyen hankali. Duk mai kyakkyawar fitra wanda halittarsa ta asali bata gurɓace ba, hankalinsa yake lafiya lau bai lalace ba, bai karkace ba, to duk wani umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga ya dace. Duk abin da Allah Annabi ya ce a yi, in dai lafiyarsa lau bai fara samun tangarɗa ba, bai fara samun matsala ba a ƙwaƙwalwarsa, a tunaninsa, to zai ga wannan umarnin da Annabi ya yi ya dace. Duk kuma wani abu da Annabi ya hana, mutumin da yake da lafiyayyen hankali, fitirarsa take lafiya, bata lalace, bata gurɓace ba, ba zai taɓa jin cewa ina ma Annabi ya yi umarni da wannan abu ba. Wato za ka samu dukkan wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya dace da hankali, ya dace da fitra. In ka ga wani yana cewa shi bai shiga hankalinsa ba, to shi ne bai da hankali. Dan baka da hankalin mai zai shiga, shiga ina ne, shiga ina, sai inda hankalin zai shiga. Amma masu hankali za su yi maka bayani, ka tambaye su ta ina wannan abin ya dace da fitra. Duk wani abin da Annabi ya ce kada a yi, ko ya ce a yi, to za ka ga mai lafiyayyen hankali ya gamsu da abin, kuma ya ga ya dace. In ya hana, zai ga cewa ya dace a hana wannan abu. To kaga wannan dalili ne na hankali da ya amfani da shi don ya ƙara tabbatar maka da cewa shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shari'a ce da babu irinta, shari'a ce da take tafiya da hankali. Sai yasa za ka ga Alƙur'ani yana cewa la'allakum ta'qilun li'ulil albab li'ulil nuha, ana ta ishara zuwa ga masu hankali, masu hankali, masu hankali. Saboda in dai mutum ya aiki da hankalinsa, ba lafiyayyen hankalin ne ya lalace ba, to babu inda zai ga wani abu a cikin shari'a da ba zai ba shi sha'awa ba. Sai dai in ba shari'a ba ne, wani abu ne aka cusa a cikinta. Amma in dai shari'a ce, Alƙur'ani ya zo da ita, maza Allah ya tabbatar, to in ka tsaya kai tunani sai ka ga dacewarta. To shine yace fasadalla hadzal aqilul muwaffaq bi husni shari'atihi sallallahu alaihi wasallam. Wanda mutum mai hankali wanda ya samu tawfiki ya samu gaman katar sai ya kafa hujja da kikkan da shari'a take da shi wa muwafaqatiha lil uquli ya kafa hujja da yadda shari'a tai daidai da hankula as-sahihati lafiyayyun hankula ala risalatihi akan sakon da annabi ya zo da shi babadara ila al-imani don haka ya gaggauta zuwa yin imani wato ya gaggauta yin imani saboda haka shari'a abinda annabi ya zo da shi na shari'a baya sabawa lafiyayyen hankali shine dalilin da yasa Ibn Taymiyyah ya yi littafi bakan da ban littafi sifili tara sunan shi dar'u ta'arud al-aql wa an-naql cewa babu ta inda hankali da nassi za su cika ba ba inda hankali da nassi zai cika ba in dai har ya tabbata nassi sahihi ne hankalin kuma lafiyayye ne to ba su yi karo ba tana yiwuwa shari'a ta zo da abin da zai ɗimauta hankali da farko ka ɗimauce amma ba wai ya yi karo da hankalin ba ɗimaucewar hankali ka kasa ganewa amma daga ba a iya ganin maka ka gane ash-shar'u qad ya'ti bima yuhayyiru al-aql jefa hankali cikin haira al-ma'ri yana cewa yadun بخمس معين أسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار وانا مواكيني يا شاتي ميكرو مكاهوني هو مواكي يكي تعيد هنو بخمس معين أسجد فديت أمفن شهنو fansar hannu da za a yanki shi ne a ba da dirhami 500 to dinari 500 a ba da dinari 500 shi ne fansan hannu ɗaya in kuma hannaye biyu ne diyarsu dinari 2 ya ci to in har za a fanshi hannu guda ɗaya da dinari 500 ma ba da haƙuƙi a fi rubu dinari me yasa dan mutum ya saci rubu'in dinari ɗaya bisa huɗu na dinari rubu'in dinari kuma a yanke masa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha hadisi ne muttafaqun alaihi cewa yuqta'u al-yadu fi rubu'i dinarin kasa'ina hadisi ne sahihi ana yanke hannu na barawo yayin da ya saci rubu'in dinari zuwa abin da ya sama to shi ne yake cewa to ya za a yi an ce wani ya yanke ma wani hannu a ce a biya shi dinari 500 a kan hannunsa kwaɗaya kuma hannun nan ya ɗauki rubu'in dinari a ce a yanke shi sai ya ce tanaƙudun wannan tukka da walwala ne ma lana illa sukutu lahu ba abin da za mu yi mu yi shiru ka a ce mana mun yi ridda ta ce mun zagi annabi sai mun shiru ko bai shiru din ba sai daga shi yana magana wa nasta'inu bi maulana min an-nar wa nema Allah ya kare mu daga wuta to shine sai wani malami ya bashi amsa a ansa sai yake cewa izzul amanati aghlaha wa arqasaha dhullu al-khiyanati fafham hikmat al-bari izzul amanati aghlaha yayin da aka yanke ta aka ce a bada dinari 500 wannan hannu hannu ne mai amana sai yayi daraja saboda amanarsa bai taba komai ba dan za a yanke masa amanar da yake da ita sai ta sa yayi daraja yayin da ya ci amana sai kimarsa ta zube yadda ya sa hannu ya ɗauki kayan wani sai ya zama da ya ba ya kuma daraja sai aka ce to rubu idinari ma ya isa aiki shi wannan hannu bai da daraja yace fafham hikmatal bari, ka fahimci hikimar Allah. So saboda haka da farko za ka iya samun rudani za ka iya samu, amma ba wai daga cikin Afirka ka abin. Lokacin da mutum bai taɓa kan komai bai maka ko baka kama ka yanke masa hannu, to hannunsa na da daraja, sai ka biya wannan kuɗin. Amma lokacin da hannun nan ya sa hannun ya ɗauki kayan wani, to darajarsa ta zube kuma ya yanke shi zai da wani amfani. Akwai hikima ko babu? Akwai hikima. A nan an tsare wa mutane jininsu, kasancewa idan har ka taɓa wannan gaɓar ta ɗan uwanka ga abin da zai biyo baya. A nan kuma an tsare wa mutane dukiyarsu, in ka taɓa dukiyar da ba taka ba koya take ka san abin da zai biyo baya. Babu hikima a nan. Musulunci ya zo don ya tsare waɗannan abubuwa, ya tsare rayuka da jinane, ya tsare kuma dukiya. Duka abubuwa ne da musulunci ke, shi yasa aka shar'anta wannan haddin. Aka shar'anta wannan haddin, aka shar'anta diyya, aka shar'anta kisasi, aka shar'anta kaza, aka shar'anta kaza. To saboda haka shi yake cewa ya yi amfani da hankalinsa, ya gane yadda shari'a take da kyau, sai ya gane saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyau. Sai yasa duk wani za ka ji yana cewa hadisi kaza bai yi masa ƙwaƙwalwa kaza kaza kaza, ya ci karo da kaza kaza kaza, ƙwaƙwalwar ta shi a rikici. In ya zauna a hankali ko ya saukar da abin ɗinsa ko ya sallami shaiɗanin da suke kewaye shi, shaiɗanin ɗinsu ya sallame su, ya ba da attention sosai, to zai gane karatun yadda yake. Lokaci ya yi za mu dakata a nan. Abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada. Abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.